daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zangona 102.5. Ana kuma kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun kasafta kuɗin da ake kwatowa daga hannun waɗanda suka yi rubda ciki da dukiyar talakawa. Tambaya ita ce, waɗanne matsaloli ne kuke gani gwamnati na iya fuskanta a tsarin raba tsabar kuɗi ga waɗansu iyalai daga kuɗin da aka kwato daga iyalan marigayi a Bata? Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Jam'iyyun adawar kasar Zimbabwe sun dunguma kan titunan kasar yau Laraba, suna neman masu sa ido akan zabe su yi amfani da sunayen waɗanda suka yi rajista katin zabe a lokacin zaben kasa da za a yi ranar 30 ga watan Yulin nan. Dubban mutanen sun haɗu da Nelson Chamisa, shugaban jam'iyyar gamayya ta Movement for Democratic Change MDC Alliance, inda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben kasar, suna dauke da kwalaye, suna kuma Allah wadai da hukumar tare da zarginta akan cewa ta yi magudi dan jam'iyyar mai mulki ta Zanu PF ta samu nasara. Bayan ganawa da hukumar, Chamisa ya bayyana bukatun jam'iyyun. Chamisa ya ce dole ne a yi adalci game da katunan zaben, ya zama dole mu amince kuma dole ne mu sa ido kuma mu yi komai cikin gaskiya da adalci akan batun doka game da sunayen masu rajista, kuma dole ne a samar da na'urar da za ta nuna sunayensu da hotunansu kamar yadda ya kamata. Tsohon ɗin siyasar mai shekara 40 ya faɗa wa masu goyon bayansa cewa jam'iyyar adawar za ta ci gaba da zama a wajen ginin hukumar zaben Zimbabwe idan har buƙatarsu ba ta cimma ruwa ba. An fara taron kolin kungiyar kawancin tsaron NATO da yau Laraba, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya fara da caccakar Jamus, yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma kungiyar tsaron NATO da cewa ta zama yar amshin Russia a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakatare general din kungiyar NATO Jens Stoltenberg. Trump ya soki Jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin Russia mai suna Gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira Nord Stream 2 da Turanci ya bi ta yankin tekun kasar. Trump ya kuma yi ikirarin cewa Jamus na biyan Russia biliyoyin dala duk shekara. Shugaba Trump ya tambayi mahalarta taron na NATO cewa ta yaya za a kasance tare idan wata kasa na samun makamashinta daga kasar da ake neman tsari da ita. Jamus, a cewar shugaban na Amurka, ta watsar da masana'antunta na gawayin kwal da watsar da nuclear ta, tana kuma samun mai da gas masu yawa daga Russia. Yace, ina ganin wannan wani abu ne da ya kamata NATO ta duba. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin sanya ƙarin harajin kudade kimanin dala biliyan 200 kan wasu kayayyakin China, abinda ya ƙara rurutu rikicin cinikayyar da ke tsakanin ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A yammacin jiya Talata, wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lighthizer ya fidda jerin kayayyakin China da ta yiwu a ƙara musu haraji, ciki har da jakkunan hannu na mata, akwatunan matafiya da tayoyin mota, sinadarai, har ma da kifi. kudurin ƙarin harajin na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da gwamnatin Trump ta sanya harajin na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin China fiye da 800 da darajar su ta kai kudi dala biliyan 34 saboda abin da Amurka ta kira rashin adalci a cinikarya China da kuma satar fasaha. Ita ma China ma ta mai da martani ta hanyar ƙara harajin kan kayayyakin Amurka na daidai adadin ƙarin da aka yi mata. Akalla mutane 10 aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton ƴan bindiga ne suka kai kan ginin gwamnati a gabashin Afghanistan. Hukumomi sun ce wasu mutane su 10 sun jikkata a harin da aka kai kan ginin ma'aikatar ilimi a Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar. Jami'an tsaro sun yi musayar wuta na lokaci mai tsawo da maharan kafin su fatattake su. Wannan shine mummunan hari na biyu da ya faru a Jalalabad cikin ƴan kwanakin nan. Wani ɗan ƙasar Burtaniya da ya shaƙi gubar da ke illata jijiyar bil'adama ya fita daga cikin mawuyacin hali a cewar wani jami'i da ya yi jinyarsa a wani asibitin London yau Laraba. Charlie Rowling ya sami sauƙi sosai a cewar shugabar jami'an kiwon lafiyar asibitin gundumar Salisbury, Lorna Wilkinson, ta ƙara da cewa duk da yana jin jiki amma ya sami sauƙi fiye da da.
Labaran duniya kenan kuka saurara, Hafsat Muhammad Maina ta karanto. To, kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke gani za a iya amfani da kuɗaɗen da aka karɓo daga iyalan marigayi Sani Abacha ta hanyar da za ta fi amfana talakawa. Bari mu faro takun a jihar Plateau, Najeriya, inda aka tsige kakakin majalisa da shugaban masu rinjaye. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta je zauren majalisar, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta tsige kakakin majalisar Peter Azi, ta kuma maye gurbinsa da Joshua Madaki, mamba mai wakiltar Jos ta Gabas a majalisar. Da yake gabatar da kudirin tsige kakakin, mamba mai wakiltar Barikin Ladi Peter Genden ya ce sashe na 92 karamin sashe na 2 a kundin tsarin mulkin ƙasa na 1999 ce ta ba su ikon tsige kakakin.
We do hereby pass the vote of no confidence on you, Mr. Speaker, to stand in peace.
Peter Genden ya ce biyo bayan amincewar kashi 2-3 na 'yan majalisar, mun kada kuri'ar rashin kwarin gwiwa kan kakakin kuma mun tsige ka. Mamba mai wakiltar Kantana Yusuf Adamu Gagdi nan da na ya mika sunan Joshua Madaki a matsayin wanda zai maye gurbin kakakin. Peter Azi ya nemi jin ra'ayin 'yan majalisar. Ya ce matakin da mambobi suka dauka kenan suka ansa cewa sun amince da tsige kakakin. Mamba mai wakiltar Kantana a majalisar dokokin ta jihar Plateau, Yusuf Adamu Gagdi, ya mun karin haske kan dalilin su na tsige kakakin.
Yan majalisa sun zauna sun duba, suna da damoyi wanda ya shafi abubuwa da ya shafi ra'ayin mutane, wanda an duba an ga kaman shi kakakin majalisa bai tare da ƴan majalisar dokokin na jihar Plateau wurin neman kare ƴancin majalisa da kuma kare ƴancin mutanen da suke wakilta, da kuma aiki da ya shafi na majalisa an duba akwai illoli da yawa. Shi ya sa mu ƴan majalisar dokokin na jihar Plateau na ce mu domin ina ciki, aka zauna aka duba aka ce to ya dace a canza shugabancin majalisar dokokin na jihar Plateau domin mu gani ko za mu samu canji wurin wakiltar mutane da kuma ababuwa da ya shafi majalisa wurin ra'ayin mutanen da mu muke wakilta, ko za a iya samun shugabanci da zai kare ƴancin mutanen da ake wakilta.
Da ranka daɗe, uwa, kuka sa yanzu a matsayin kakakin majalisa?
Mun sa memba mai wakiltar mazaɓan Jos ta Gabas, Jos East kenan, domin mun ga shi mutum ne wanda yana da nutsuwa, yana da kokari na sanin aikin majalisa, kuma zai saurare mu fiye da yadda muke tsammani, abin da muke dubawa kenan. Shi ya sa muka sa shi wannan right honorable Joshua Izan Madaki a matsayin sabon kakakin majalisar dokoki na jihar Plateau, kuma shugabancin mai rinjaye ma na ita majalisar kanta mun cire shi. Wato Henry Yukob, memba mai wakiltar mazaban Shandam, muka kawo memba mai wakiltar mazaban Nikan, honorable Nallon Daniel, ya zama shi ne shugaban ɗan majalisa masu rinjaye, wato majority leader kenan. So canjin kare ba akan speaker bane, ya shafi shugabancin gidan na shugaba mai rinjaye. Aikin kuma shugaba mai rinjaye nan shine sadarwa tsakanin jam'iyya na APC da kuma gwamnati da 'yan majalisu a jihar Plateau. To kin ga wannan an yi canjin tunda akai canjin duka biyu, mun yi ne don mu ga sabon sauyin shugabanci da kuma zai kawo canji wa al'umman da muke wakilta. Wurin faɗan me ya kamata mu faɗa, wurin kawo koke-koken mutanen da suka zaɓe mu, idan har samu haɗin kai mai kyau, rikici mai kyau cikin shekaru ɗaya da ya rage mana a majalisa, za mu iya gyara kurakuren da muka yi can baya da kuma faɗan abin da ya kamata mu faɗa don kare 'yancin al'umman jihar Plateau.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kan majalisu masu yin doka, ko ji tsoron Allah mulkin ku. Ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai don ku je ku kare haƙƙinmu, a ɗan ba ku alawas na haƙƙinku. Da matsala da mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka, in ka ga za mu tura canjinka. Ɓangaren zartarwa dukkanku, ɓangaren dokoki dukkanku, ɓangaren shari'a dukkanku, in kun yi dan Allah ya shaida, in kun yi sarranku a duniya.
Haka yake, to kungiyoyin neman tabbatar da shugabanci na gari da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ci gaba da fashin baki dangane da matakan gwamnatoci a Najeriya na rarraba kuɗaɗe ga talakawa a matsayin yunkurin rage raɗaɗin talauci tsakanin al'ummar ƙasar. A cikin hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, Kabiru Sa'idu Dakata, babban daraktan kungiyar Faja, ya bayyana cewa
akwai kuskure sosai ganin cewa gwamnatoci sun ɗauki gaɓaran bawa mutane kuɗi a matsayin hanyar da za a inganta rayuwar waɗannan al'umma. Bawa mutane kuɗi ba hanya ba ce, abinda ya kamata shine ka samar musu ayyuka da za su iya sama wa kansu mafita a rayuwa, har ma su bawa wani wannan abin da kai kake tunani za ka ba su. Magana ake ta 2005, yau in ka samar wa musamman matasan nan, ka samar musu aiki, su ma za su iya share wani hawayen 5,000. Idan kuma ka duba maganar da ta shafi kamar misali da aka yi na kuɗaɗe da aka dawo da shi na tsohon shugaban ƙasa General Abacha, ai idan ka duba wannan abin da ya kamata ai da irin waɗannan kuɗaɗe shine a saka su a hanyoyin da za su inganta tattalin arzikin ƙasar, hanyoyin da za su inganta cigaban al'ummar ƙasar, watakila ta hanyar ilimi, ta hanyar lafiya, ta aikin gona, ta hanyar hanyoyi da ruwan sha da sauransu.
Amma kar ka manta cewa majalisa ita dama gwamnatin APC fa ta yi wa 'yan ƙasa alƙawari cewa za ta yi wannan tsari, kuma ta yi wani saboda wannan dalili ne ma ya jefa mata ƙuri'a. Ba ka ganin cewa tana kan tafarki na cika alƙawari?
Idan ka bawo dattijan da ƙarfin shi ya ƙare, misali shekara 65-70 da ba zai iya komai ba kuma yana fama da babu da talauci, wannan dan ka taimaka mishi a duk wata ka ɗauki 5,000 ko 9,000 ka taimaka mishi ba laifi ba ne. Amma ka ajiye matashi mai ƙarfi a jika wanda bai je makaranta ba, baka tunanin ka inganta tsarin rayuwar shi ya je makaranta, baka tunani ka samu mishi da hanyoyin da zaka koya mishi sana'a, ka ajiye shi kana bashi naira 5,500. So wallahi akwai matsala a wannan abun. Watakila shine irin abin da ya faru a jihar Jigawa a karamar hukumar Dutse da aka ce shugaban karamar hukuma matasa sun mishi kofar rago, ya suna nema su halaka shi saboda suna tunanin kamar ya zo da jinkiri na rike musu wannan abin da ake basu. Inda aiki aka samar wa irin waɗannan matasan, ina suke da lokacin da za su zo su rinka tunanin cewa za su zo su yi wani kofar rago akan naira 5,000 ko
da haka ne? Ina makomar wannan tsare-tsare da manufofi na gwamnatoci da ake yi a jihohi da ma matakin tarayya.
To gaskiya dole gwamnatocinmu su sake tunani, a nemi ƙwararru masana, a zauna a ba su shawarwari akan ya ya kamata a aiwatar da abubuwan da za su magance talauci. Wannan abin da ake ba zai magance talauci ba, ainihi ma akwai cin hanci da yawa a cikin shi, wanda a ƙarshe wanda ake tunani din za su amfana da abun ma ba su suke amfana ba. Amma yau idan ka zo ka ce wannan miliyan 322 na dala wanda kuɗinsa sun kai biliyan 115, ka ce to zan je kowane a yanki na ƙasar nan a cikin yankuna guda 6 da muke da su, zan gina wani asibiti da wannan kuɗin. Kaga a cikin sauki ni da nake arewa maso yamma zan ce biliyan 115 ka raba shi da gida 6, nawa ne zamu samu sai ka zo ka ce sai na fara tunanin cewa asibitin da za a gina mana na naira biliyan kaza ne in rabu wancan kudi so zan iya bin diddigi da ni da mutane irina mu tabbatar cewa an gina wannan asibiti kuma idan aka yi wannan mutum 300,000 da kake tunani waɗanda za su amfana da irin waɗannan ayyukan sun ninninka irin waɗannan mutanen
to batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku kenan kamar yadda kuka ji wannan hira da Mahmud Ibrahim Kuriye da Kabiru Saidu da Kata babban director kungiyar Faja yaya kuke gani za a yi amfani da kudaden da ake kwatowa a hannun waɗanda suka rubuta ciki da dukiyar talakawa yadda zai amfani talakawan idan ya ji zafi ya gyara hali ne idan ya fusa to mu ma mu dauda mara Samalungiya azan mishi maula darai ba azam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalungiya 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 ina ba ki talin da ni ya kinkari ni samalungiya 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 wadansu masu mara ranar ganin jama'a samalungiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalungiya su danna hakin ka ka zo ne ma su ji fara'a samalungiya mata baki har kunni jama'a shugabannin namu kenan ina lafiya samalunguiya samalunguiya samalunguiya
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to madalla kai tsaye muna tare da wani mai kira na farko daga Azare wa yake bisa laye Azare
a dan dawo baya kadan jama'are ne jihar Bauchi
to jama'are jihar Bauchi
ya wato Salisu na gaidan mai Brady daga cikin garin Jama'a
ya wato malam Salihu ya kake ganin za a amfani da wannan kuɗi domin inganta rayuwar talakawa a Najeriya
a gaskiya a nawa ra'ayin a yadda nake ga ya kamata ya zo kasa har ga Allah muna da matsalar karatu a ƙasa akwai abubuwa abin da ya shafi lafiya yadda zaka ga ana daukar miliyoyin kuɗin mu ana fita da shi neman lafiyar manyan mutanen mu inda ake iya wannan an tsaya an gyara asibitotin mu yadda za su tsafi jinya a nan kasar to da za a amfana sosai balle kuma in wannan kuɗin aka same shi aka gyara yaran mu ilimin yaran mu da lafiyar mu wallahi a zai zo har kasa kasa sun daga ma'aikata nan wanda suka gama karatu ba a dauke su aiki ba in aka dauke su aiki da wannan kuɗin aka gyara asibitotin mu da makarantun mu iya shi wallahi zai su har kasa a samu biyan buƙatar yadda wannan kuɗin da amfana amma in ba haka ba ni ana ra'ayin bango ta yadda za a yi in an ce za a raba gida gida ko gari gari ma duk inda ba a so ya je nan zai je kuɗin ba inda ake so ya je ba wannan
yawa to mun gode malam Salihu har yanzu muna nan a jihar Bauchi wace bisa layi
sunana Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi
to malam Ayuba Garba tsakanin batun kiwon lafiya da kuma harkar ilmantarwa inda za a zabi guda ɗaya daga ciki wanda zaka shawarta a zaba misali
to gaskiya zan dauki akan harkan ilimi domin ilimi shine sai an samu ilimi a je a samu harka ta lafiya din yanzu idan kika shiga kauye abin zai baki tausayi da kuma tashin hankali a gaskiya maganar ilimi din nan yana da kyau a inganta shi kware da gaske musamman a kauyuka ma har ga Allah ana bukata a inganta malamai din da kuma makarantu da kayan aiki saboda mutanen kauye su ma su samu ilimi kware da gaske nagode mai magana Ayuba Garba Imam
yawa to mun gode malam Ayuba to bari mu nufi jihar Taraba Najeriya wake bisa laye a jihar Taraba
Ali Mai Gurmi ne daga jihar Taraba.
To Ali Mai Gurmi, ku a jihar Taraba menene ya fitso ne muku ido talakawa?
Ba kamar al'amarin da kuke magana yanzu a kansa.
Mala Ali kace yaya?
Ba abin da ya kamata da dukiyar talakawa da ake tabkowa ya kamata a taimaka wa talakawa da shi a musu gine-gine na makarantu da ainihin asibitoci.
To madalla, to bari mu nufi jihar Sokoto. To mun gode, bari mu nufi jihar Sokoto, wake bisa laya Sokoto.
To kuna tare da Abdulkadir ne sarkin hurumi.
To mala Abdulkadir, ku kuwa bisa a jihar Sokoto, inda za a nemi shawarar ku, me kuke gani ya kamata a yi muku da zai inganta rayuwar ku da wannan dukiya da aka samu?
To mun ne wannan dukiya da muke gani ya.
Muna tare da kai mala Abdullahi.
Na'am, kuna jina?
Eh, ina jin ka.
Ya kamata a yi mana ayyuka musamman abin da ya shafi tituna da kuma asibitoci, domin gaskiya muna da ƙarancin abin da ya shafi tituna da asibitoci da kuma abubuwan da na more rayuwa. Don waɗannan kuɗi idan anka ce a rarraba su gida-gida haka, to mu ba za su yi amfani ba, amma idan aka yi mana irin waɗannan abubuwa na more rayuwa, to su za su amfane mu. Wannan sai muke neman a yi da su idan aka.
To mala Abdullahi, mun gode. To bari mu tafi makwabciya jihar Zamfara. Wake bisa laya jihar Zamfara?
Mai magana Isa Abdullahi muallimi shinkafi jihar Zamfara Najeriya.
Yawa, to mala Isa shinkafi, ku da a raba muku kudin nan gida-gida da a yi muku waɗansu ayyukan inganta rayuwa, wanne kuka zaɓa?
Yalle, mu jihar Zamfara abinda muka yi buƙata a inganta mana su ta fannin noma.
To
saboda mu noma ne muka tinkawo da shi da alfahari da shi a jihar Zamfara, kuma mun samu ci gaba musamman irin gwamnatin jihar Zamfara da ta tarayya da take ba da gudunmuwa akan harkar noma sosai ɗari bisa ɗari. Kuma babu shakka mun samu ci gaban da abincin da muke nomawa ya fi wanda aka nomawa shekara biyar da na wuce. Mun samu lunkin-bulunkin yanzu.
To mun gode, bari mu tafi jihar Nasarawa. Jihar Nasarawa ke bisa layi?
Balala dan ne daga karamin abunan daga Karo.
To karama, yawa, to Malam Bala, ku Karo dai ina jin ko da kafa zaka shiga babban birnin tarayya Abuja.
Sosai ma ku.
Yawa, to ku da kuke kusan sai a ce fadar mulki, ya kuke gani ya kamata a kasafta wannan kuɗi? A raba muku ne gida gida ko kuma akwai wani abin da kuke gani za a iya yi muku a nan?
Hajiya gida kina ji na ko?
Eh, ina sauraron ka.
Magana ta gaskiya, wannan kuɗi da za a bada su din da gwamnati ta nuna ba, abu ne mai kyau a ba wa talakawa yadda ta tsara. Kina ji ko?
Na huta ka.
Mutane da suke ta cewa a yi asibiti, a yi waye, a yi waye, ai akwai kuɗaɗen da ake yi na bajet na tarayya da kuma na ƙananan hukumi da jihohi. Yawa, to saboda haka wannan wani abu ne na daban da Allah ya kawo lokacin da gwamnati mai adalci ta ga ya dace ta yi wa 'yan ƙasa wanda suka sha wahala alƙawari ne ta ɗauka, Allah kuma ya ba ta ikon ta cika wa jama'a.
Amin suma, amin. Sai dai kuma Malam Bala, sai ka za ka iya la'akari da cewa wannan kuɗin ba dukkan 'yan Najeriya ko kuma talakawa ne za su samu ba, sabili da aka ce in dambu ya yawa bisa ga yadda masu karin magana ke cewa baya jin mai, ba za a iya bi kowa ya samu ba, wasu za su samu, wasu ba za su samu ba.
To abin da za ki iya ganewa, kina ji ko? Akwai kuɗaɗe masu ɗumbin yawa a Najeriya da aka yi ta karɓo a hannayen mutane. In an fara wannan tsari ɗin za a ga amfaninsa, kuma zuwa wani lokaci sai a sake dankan wasu kuɗaɗen kuma du a yi wa mutane haka ɗin.
Yawa, to Malam Bala a gurguje, bari mu tafi Lagos. Wake bisa layi a Lagos?
Kina magana da Habibu Idris mazaunin Lagos.
Yawa, to a gurguje ina gudunmuwa ka ga shirin?
Eh, to ni ma kaina gudunmuwa ta nahi goyon bayan sai waɗannan kuɗaɗe da ake ansuwa an sake su a ƙasa, an yi matalakawa ayyuka sun fahimci ina aka dosa.
To madalla, sai dai kashi lokaci ya ƙare mana, sabili da haka sai mu dole mu ja birki nan gobe, ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ba ku dama akan duk wani maudu'in da za a tsayar a wannan rana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta saka wasu mutane uku ƴan ƙasar Nicaragua takunkumi bisa alaƙar su da gwamnati dake da hannu a keta haƙoƙin bil'adama lokuta da yawa da kuma cin hanci da rashawa. An dauki waɗannan matakan ne saboda rikicin da ake yanzu haka a Nicaragua ciki har da mummunan tada hankali da jami'an tsaro ke yi wa masu zanga-zangar. An shayin zanga-zangar kin jinin gwamnatin shugaba Daniel Ortega tun daga ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekarar. A cewar baitul malin Amurka, mummunan matakin da gwamnatin ta dauka yayi sanadiyar mutuwar akalla masu zanga-zanga 220 ya kuma jikkata kusan mutane 1,500 har da kuma dukkan yan jarida da kuma kai hari a gidajen talabijin da radio na kasar. Tare da cin zarafin iyayen da ke jimamin mutuwar ƴaƴansu. Mutane uku da aka sa wa takunkumi su ne babban kwamishinan ƴan sandan Nicaragua Francisco Javier Diaz da Fidel Antonio Moreno wanda yayi aiki a matsayin babban mai hada kananan hukumomi da jam'iyyar Sandinista National Liberation Front tare da Jose Francisco Lopez Centeno tare da mataimakin shugaban kamfanin Albanisa mai zaman kansa wadanda ke shigo da albarkatun man fetur na kasar Venezuela mai sa ido akan dakil hanyoyin samun kudaden ƴan ta'adda a baitul malin Amurka Sigal Mandelka ta faɗa a wata sanarwa cewa Shugaba Ortega da mukarrabansa sun ci gaba da keta haƙoƙin fararen hula bayan Allah yayin da yayi watsi da kiranye-kiranyen yin sauye-sauye a demokradiyyar ƙasar ciki har da gudanar da sahihin zabe na gaskiya da adalci. Takunkumin da Amurka ta ayyana na zaman wani bangare kokarin da kasar ke yi na hukunta mutane da ke keta haƙoƙin jama'a da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin wani shiri da ake kira da Magnitsky na ƙasa da ƙasa. Matakin na nufin duk wasu kaddarori da waɗannan mutanen ke da su a Amurka an sanya musu takunkumi kuma an haramta ma Amurkawa yin wata hudda da su. A wata sanarwa ta daban mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce takunkumin da aka sanya sun nuna cewa Amurka zata tona zata kuma hukunta masu hannu a rikicin da ke faruwa a gwamnatin kasar Nicaragua da musgunawa da ake yi wa ƴan kasar. Dole a daina wannan mummunan abubuwan. Ms. Nauert ta kara da cewa Amurka tana goyen bayan gwagwarmayar limaman cocin kasar Nicaragua don samar da sulhun da zai kawo ƙarshen rikicin kasar. Ta kuma kira akan aiwatar da yarjejeniyar tattaunawa da aka cimma ranar 15 ga watan Yuni akan mahimmancin ƴancin bil'adama. Nauert ta kara da cewa Amurka tana goyen bayan kiran yin sahihin zaben adalci da gaskiya. Za kuma ta ci gaba da sa ido sosai tare da daukan dukkan matakan da suka dace. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Daula Salim ta fasara da kuma karanto sharhin na gwamnatin Amurka. Sai kuma takaitattun labarai.
To a takaice jam'iyyun adawar kasar Zimbabwe sun dunguma kan titunan kasar yau Laraba suna neman masu sa ido akan zabe su yi amfani da sunayen waɗanda suka yi rajistar katin zabe a lokacin zaben kasa da za a yi ranar 30 ga watan Yulin nan. Dubban mutanen sun haɗu ne da Nelson Chamisa shugaban jam'iyyar gamayya ta Movement for Democratic Change MDC Alliance inda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben kasar suna dauke da kwalaye suna kuma Allah wadai da hukumar tare da zarginta akan cewa ta yi magudi don jam'iyyar mai mulki ta zana PF ta samu nasara. An fara taron kolin kungiyar kawancin tsaron NATO da yau Laraba yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya fara da ciccakar Jamus yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma a kungiyar tsaron NATO da cewa ta zama yar amshin Russia a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da sakataren general din kungiyar NATO Jens Stoltenberg. Trump ya soki Jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin Russia mai suna Gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira Nord Stream 2 da turanci.
To a gaishe ki ta takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na yau. Sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da nagari na kowa na sahabo Imam Aliyu kamar kullum. Za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa da rahotanni ma har da hamma da ƙari a shafinan mu na internet Facebook Twitter da kuma voahausa.com yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Malama Julie da ma injiniya mu Mr. Cedric Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauna lafiya da alheri.